Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a barka da asuba, yau ranar Lahadi wato 7 ga watan Janairun shekara 2018 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A yau Lahadi aka shirya 'yan majalisun Iran za su yi wani zama na musamman domin tattauna batun zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka fara tun ranar 28 ga watan Disamba wadda ke ci gaba da wakana har ya zuwa yanzu. Kafar labaran ISNA ta Iran ta rawaito cewa ana kyautata zaton ministan cikin gida da shugaban hukumar leken asirin tsaron ƙasa da kuma shugaban majalisar tsaro za su halarci taron. Ajandar tattaunawa ta kunshi gano makasudin abin da ya haddasa zanga-zangar da kuma irin taimakon da ya wato da za a iya baiwa waɗanda aka kama lokacin zanga-zangar a shari'ance. Wasu 'yan majalisa masu neman sauyi ne suka yi kira a yi taron. A cewar gidan rediyon Liberty da kuma Radio Free Europe, a wata wasiƙa 'yan majalisun sun kira da a taimaka wa waɗanda aka kama a shari'ance, kuma suka yi Allah wadai ga duk wani katsalandan da ƙasashe wato daga ƙasashen waje kan zanga-zangar da ke faruwa, suna mai ambaton Amurka musamman. A mako mai zuwa ne shugaban Amurka Donald Trump zai yanke hukunci kan ko Amurka za ta ci gaba da ɗagawa irin ƙafa kan yarjejeniyar wato shekarar 2015 da aka kulla ta ƙasa da ƙasa kan shirin nuclear Iran, wadda aka tsara duk kwanaki 120 sai an sabunta ta. Trump na iya yanke shawarar ƙin sabunta ta, wadda hakan zai iya maido da takunkumin cinikayya da Amurka ta saka wa Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana fatan zaman tattaunawa da aka shirya tsakanin Koriya ta Kudu da ta Arewa za ta zarce batun wasannin Olympic, sannan ya yi alkawarin cewa Amurka za ta shiga tattaunawar lokacin da ya kamata. A jiya Asabar ne Trump ya yi wani taron manema labarai na ba sabon ba daga wajen hutawar shugaban ƙasar Amurka na Camp David, inda yake ganawa da 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Republican. Kan magana zaman tattaunawa tsakanin Koriya ta Kudu da ta Arewa, Trump ya ce yana fatan komai zai tafi daidai. Ranar Juma'a ne Koriya ta Arewa ta amince da ta yin zaman tattaunawar da Koriya ta Kudu ta yi mata kan wasannin Olympic ranar Talata mai zuwa a ƙauyen Panmunjom wanda a yi raba koriyoyin biyu. A cewar ma'aikatar haɗa kan zirin Koriya, Koriya ta Arewa ce ta aika da saƙon cewa ta amince da ta yin da Koriya ta Kudu ta aika mata na zama don tattauna batun wasannin Olympic da kuma yadda za a inganta dangantakar ɗan gurgum. Duk wani zaman tattaunawa tsakanin Kudu da Arewa ana kallon ta ne a matsayin wani yunkurin farfaɗo da dangantakar yankin ruwan Koriya, wanda zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a yankin. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana kiwon lafiya na cewa kakar sanyi ta wannan shekara Amurka na nuni da cewa ba irin wadda aka saba gani ba ce, inda yawan mutanen da suka gaya wa likitocinsu alamun sanyi ya ninka yadda aka saba gani kamar na shekarar ta gabata. Cibiyar yaƙi da cututtuka ta CDC ta bayar da rahoton cewa a cikin makon ƙarshen watan Disamba a jihohin Amurka 36 an sami yaɗuwar cutar sanyi sosai, kusan mutane 2,500 ne aka kwantar a asibiti a dalilin cututtukan da suka shafi sanyi. Cibiyar CDC ta ce a faɗin Amurka kusan kashi 5 cikin 100 na marasa lafiya sun ga likita saboda alamun kamuwa da cutar sanyi a makon ƙarshen watan Disamba, idan aka kwatanta da adadin daidai da wannan lokacin a shekarar da ta gabata. Gwamnatin Trump ta faɗa wa majalisar ƙasar cewa tana buƙatar dala biliyan 18 cikin shekaru 10 domin fara gina babi na farko na katanga tsakanin Amurka da Mexico. kuɗin zai gina katanga mai nisan kilomita 105 sannan ya ƙara katanga nisan kilomita 651 na kan iyakar. Adadin kuɗin na cikin dalla-dallan bayanan da hukumar kula da shige da fice ta Amurka ta mayyikawa majalisun dokokin ƙasar ranar Juma'a. Gina katanga na ɗaya daga cikin alƙawarin da shugaba Trump ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe, inda ya yi wa magoya bayansa alƙawarin gina gawutacciyar katanga a kan iyakar Amurka da ƙasar Mexico. A cikin wannan shekarar ne gwamnatin Trump ta nemi majalisar ƙasar ta amince da kuɗi dala biliyan 1 da miliyan 600 domin maye gurbin katangar iyakar jihohin California da Texas. Daga ƙarshe ƙasar Malaysia ta amince da wani kamfanin Amurka ya ci gaba da neman jirgin nan nata da ya ɓace a shekarar 2014 mai lamba 370. A jiya Asabar ne ministan sufurin ƙasar ya ce kamfanin neman wato yana nema bisa sharaɗin sai ya gano jirgin wato kafin a biya shi.
Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Zabe ko nadi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma sauraro da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai waiwaye ne game da wasu daga cikin shirye-shiryen da ya kawo muku a shekarar ta gabata. Idan kuma masu sauraro na biye da mu a shekarar ta gabata, mun kawo muku shirin farko wanda gwamnatin jihar Yobe ya ce shine zai bada 'yan takara da za su tsaya takara a zaben ƙananan hukumomi a jihar. Wannan batu ya haifar da cece-kuce a cikin jihar, wanda hakan ya sa ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar wato Alhaji Adamu Yaro ya garzaya babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja domin kai kukansu ga ofishin jam'iyyar tasu da ke Abuja. Wannan lokacin ne ya yi wa wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina wannan jawabi kamar haka.
Abin da ya kama Abuja shine mu gana da gaggagaggan 'yan jam'iyyar APC na cikin jihar Yobe da wajenta saboda kawo ɗauki daga rugujewa da APC ta dosa, wadda mai girma gwamnan jihar Yobe Ibrahim Gaidan da shugabannin jam'iyya na APC na jihar Yobe suke so su rusa APC, su kare APC a Yobe. Muka zo mu tattauna su dafa mana, su sa mana hannu domin sama wa APC mafuta da kuma cin gaban demokradiya.
To Alhaji Adamu Yaro, menene aibin shi a ce itin da gwamna shine uban jami'a ja ya za'a muku waɗanda ke ganin watakila su yi sufi kowa kirki a cikin masu neman wannan takara?
Ba haka, APC din jami'a ne wanda aka yi ta akan ka'ida da kundin tsarin mulki. Gwamna shine gwamna jihar Yobe, amma maganan zaɓe na firamare APC tana da doka, dole kuma a bi doka. Idan ka duba ka'ida na zaɓe na firamare suna abin nan, ka je su duba constitution na APC page 75 section 2 volume 2 section A, su duba volume 3 section A, su duba page 76 volume 5 section A, za su ga abinda constitution yake magana. Wani mutum daya a ce ya zaba wa mutanen Yobe gabaɗaya ciyamomi da kansiloli gabaɗaya, kare kundin tsarin mulki na jam'iyya.
To yanzu me kuke so a yi?
Abinda muke so a yi shine a zo a bi dokan jam'iyya. Gwamna ɗan jam'iyya ne, mu muka zaɓe shi a matsayinmu na 'yan jam'iyya ya zama gwamnan Yobe, saboda haka shi kuma bai zama kundin tsarin mulkin jam'iyya ba.
To sai dai Hassan ɗin ya nemi ji daga bakin kwamishin ɗan yaɗa labarai na jihar wato Aji Fularata. Shin ina gaskiyan wannan batu? Shi ko ga abin da ya ce ma Hassan a wannan lokaci.
Wannan ba gaskiya ba ne. Shi abin da yake faruwa lokacin da za a guidelines na State Independent Electoral Commission, hukumar zabe na jiha kenan, da ya fitar da wannan tsare-tsaren yadda za a yi zabe. To ya ba da lokuta cewa to kafin lokaci kaza zuwa lokaci kaza a kawo sunan 'yan takara. To mu ba yau muka fara wannan abun ba, tunda aka kirkiro Yobe. Isho na mu shiga zaben cikin gida ko kuma primary election wanda ake fara da turanci, yawanci muna avoiding don ran mutane da yawa yana ɓacewa. To sai muka ba da dama kowane ward akwai stakeholders wato masu fada a jinar siyasan kenan su zanna su duba wanda ya cancanta daya biyu da uku su kama sunan mutum uku a local government stakeholders committee a local government stakeholders committee mutane wadin sun kawo mu kuma zamu zanna mu kira mutanen kowanne ward daya bayan daya to ku a zaman ku wa kuka ga kamar mutane suke so waye nan tsayar zai kai mu ga nasara to abinda suka gaya mana mu kuma da dan sanin da muka yi musu ko ba ma dan bane ba wani dan siyasa wanda dai yana wakiltar local jama'a wanda bai san dan siyasa wanda yake karamar hukumar ba to anan sai mu duba da ward stakeholders sai mu duba mu dauka wanda jama'a suke so
haka kuma a cikin shekarar ta gabata ne muka kawo muku batun shirin da hukumar zabe na Najeriya ce za ta samar har na tsawon shekaru biyar tare da fatan inganta harkokin zabe a lokacin Nick Dazan ne kakakin hukumar kuma Nasiru Aramail Kaya ya tattauna da shi akan wannan batu har Nasiru ke ce masa to wannan zai hana magudin zabe kenan ko kuwa
idan wato bisa ga tsarin aikin kamun ai zabe sai an zauna an yi tsari na musamman yanda za a aiwatar da zaben a baya mun yi wannan tsari na 2012 zuwa 2016 wanda muka kammalar kuma kawai yanzu zamu garzaya Lagos inda zamu zauna inda ba hayaniya mu sake nazari akan wancan tsari da muka yi mu ga inda muka samu gallaba da inda muka gaza sa'annan mu sake nazari mu kuma zayana wa tsari na musamman wanda zai
yanzu wacce hukumar da take karkashin gwamnati manufa dai muna so mu guji amfani da mutanen da suke yan siyasa ne garau-garau to mun ba da wannan sanarwa kuma tun ma kafin mu fara shirin daukan sati mai zuwa mun fara shirin yanda za mu gudanar da ba su horo mai inganci mun samu amincewar wata cibiya da ake kira International Foundation for Electoral System da take kasar Amurka dono abunan ne na harkar zabe da demokradiya na kuma tuntubi wata hukuma da take karkashin hukumar zabe ta kasa da ake kira the Electoral Institute zamu amfani da su domin mu zo mu ga mun ba mutane horon da ya dace.
Ha kuma a cikin shekarar ta gabata ne shirin ya kawo muku zaben kananan hukumomi a jihar Ebonyi wanda ya barbaya da kura kuma wakilin sashen Hausa dake yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya ce an yi zabe kuma zabe ya barbaya da kura a wannan lokaci ga rahoton ma da ya aika wa shirin zabe ko nadi
a baya-bayan nan ne dai aka gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Ebonyi dake yankin kudu maso gabashin Najeriya bayan zaben hukumar zabe mai zaman kanta a jihar ta Ebonyi ta kai ga bayyana sakamakon zaben da cewar jam'iyyar PDP mai mulkin jihar ita ce ta lashe dukkanin kujerun kananan hukumomi 13 da ake da su a jihar ta Ebonyi to sai dai kuma zaben ya barbaya da kura domin kowa jam'iyyun adawa sun kauracewa zaben musamman ma jam'iyyar APC kuma ta zargi jam'iyyar PDP da ta lashe kujerun kananan hukumomi 13 da tafka magudi wajen zaben jam'iyyar APC dai ta ce wannan zaben haramtacce ne gama abinda ƴaƴan jam'iyyar ta APC a jihar ta Ebonyi ke cewa
suwara mu karda mata ne mai shugaban ɗayar kungiyar ƴan arewa magoya APC South South ba ba da zaje ido ke ce da an yi san kai ne amma ya za a ci an yi zafi a kudancin Najeriya ake har yau PDP ba ta da gwamnati ta ci tsara ce a gwamnati gaba daya kuma ka san abin kai ma kana abin da mun mamaki akwai ɗan APC ɗan PDP da suka dawo APC kuma suka yi wani a da cewa ta wannan zafin saboda haka ai ba gode to ake ba magana waye mai zuwa shiga zafi bane magana ce ta rayuwar mutane wayannan sun do ɗan PDP sun do abin nan tamkar duk odai ko ayi ko amur kamar da ma bayani shugaban kasa ya umarni kan cewa duk inda za a rigima mu tabbatar cewa mun kiyaye
sunana Ali Gambo a jihar Ebonyi state
to kai dan jam'iyyar APC ne kana da wani mukami a cikin ta
a ni ban da mukami da ni ina jam'iyyar PDP amma kuma shege uwa ce yasa na fice na koma APC dalilin da yasa ba mu shiga zaben ba shine saboda ainihin primaries mu APC ba mai primaries a jihar Ebonyi ba kana ji
me yasa
dalili manyan mu da suke sama suka ce kowa ya fito takarar kansila ko ciyama a gargashin APC saboda akwai kullakullan da PDP take a kai shi yasa aka janye mata a ga iya gudun ruwanta
to ma sauri yau kuma ne shirin zai daga aya amma dundukan waɗanda aka ji muroyin su da Julie Gresham da ta zai sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Garin Gwoza da ke kudancin Borno ita ce babban gari da ƴan kungiyar Boko Haram suka fara mamayewa a ranar 15 ga watan Agustan 2014 wadda har ma suka bayyana ta a matsayin babban daularsu. Tun a wancan lokaci dai ake ta gugurmaya tsakanin jami'an sojan Najeriya da waɗannan ƴan kungiyar Boko Haram ɗin a wasu kananan hukumomin da daban kafin daga bisani rundunar sojan Najeriya ta sake kwato su ɗaya bayan ɗaya ciki har da ma garin Gwoza wanda rundunar sojan ta samu karbowa a ranar 27 ga watan Maris ɗin 2015 tun a wancan lokaci dai rundunar sojan Najeriya ta kasance cikin wannan gari na Gwoza da kuma ke ci gaba da iko da wannan gari da ma sake bayyana garin Gwozan a matsayin harajaccen ɗaya daga cikin kananan hukumomin Najeriya wato sabanin yadda ƴan kungiyar Boko Haram ɗin suka bayyana na kasancewa daular su an dai samu sauyin al'amura da dama tun daga wancan lokacin har zuwa ƴan kwanakin nan musamman ma na ci gaba da aka samu tun dai mazauna garin Gwozan da dama kuma wanda kuma ake ci gaba da gudanar da rayuwa kamar yadda take sai dai dan abin da ba za a rasa ba sakamakon irin halin da aka shiga da kuma bannan dukiya da ƴan kungiyar Boko Haram din suka dinga yi da ta halakar dubban mutane da ma sace wasu da dama da ba a san makomar su ba yayin da wasu da suka fito daga wasu ƙauyuka dake kewaye da garin Gwozan ke ci gaba da kasancewa a sansanonin ƴan gudun hijira na dai kasance cikin tawagar wasu ƴan jaridu da suka kai ziyara garin Gwozan har ma muka kwashe kwanaki biyu a cikin garin muka kuma zazzaga wasu sansanonin ƴan gudun hijira da barikin sojoji gari da ke gudanar da ayyukan su don ci gaba da samar da tsaro a wannan gari. Mu kuma sun mu ziyartar ɗaya daga cikin uku na sansanonin ƴan gudun hijira da ke garin Gozan, inda muka yi zango a sansanonin ƴan gudun hijira da ake kira Jesus Goza, da kuma yanzu hakan ke tattare da mutane 2,259 wanda akasarin su mata ne da ƙananan yara, inda kuma muka so mu zantawa da wasu su game da yadda rayuwa take gare su a yanzu hakan.
Okay, sunana Adamu Ahmadu ne.
Ban za ku kai kuno ne a wannan kamfani
a kala yanzu za mu kai 2,259, amma a kwanan nan makwana uku nan ma mutane sun zo har yanzu ana kara zuwa.
Kike ne yanzu da kuke zama wannan kamfani?
To rayuwar dai kan ba yanda babu, so muna managing da rayuwar haka, amma ko da shi ana ta gwamnati tana ta organization tana ta maka mana da kayan abinci da kuma su sabulu wai su kaya sometime, amma kuma dai irin kamita ce muna yi mu zai mu kawo daga can jeji irin sojoji mu za su raka musu tafi da su kawo mu kawita ce ma yanda mu.
To kuma menene bukatun waɗannan ƴan gujira yanzu hakan ke samu mafaka a waɗannan sansanoni?
Ke so da ba mu ki da ba za mu kara mu ce za mu dawoma a cikin kam zama kan ba, da muna so mako mu koma wayan su kauyen mu ma da ce ko za ya share mana jeji ko kuma har yanzu da kuma irin kayan abinci da shike ko da shike ana kawo mana, amma kuma baya isa da yawa gabaɗaya, yana akwai karancin ruwa har yanzu ruwan sha
an da wasu gauya eh wahalan mu ruwa ne na ba mu wahala
ya daman noma.
To noma kuma noma ina
ya sunan nake mana
sunana Zara.
Zara wani?
Zara dan yiri
na ganki da dan hannun ki ko
eh
dan ki ne?
Dana ne.
Okay, mai gidanki fa?
Mai gidana ya rasu.
A wannan rikicin ne?
Eh, a wannan rikicin ya rasu. Ni daga Kotara na zo, can gindin dutse.
To ya kuke zama a wannan kamfanin su?
To dai muna nan dai muna dan rayuwa ka, ana ba mu abinci, muna dan samu sabulu, muna samu mai, kuma ruwa ne a kasa mana a nan. Eh, akwai wahalar ruwa. Wayan su ake ba su abinci kwano tara, wayan su kuma ake ba su buhu. Haka ne, duk yanayin karfinka ne, shi ne yasa za a baka da yanayin ƴaƴanka.
Kin ce mai gidanki ya rasu?
Mai gidana ya rasu, ƴaƴana guda huɗu ne. Kuma ina da marayu a gabana na addanan da ta rasu guda biyu a gabana. Ina da ke da su.
Ganin cewa mun isa wannan sansani da safe ne, mun kuma fito bakin wannan sansani inda naga ɗaruruwan yara wanda mafi yawansu ba su wuce shekaru 14 zuwa ƙasa ba, kuma da daman su ba su da takalma, wasu kuma sai wandon da ke jikinsu, wasu kuma zannuwa ne kwa a ƙirjinsu, duk da cewa ƙananan yara ne amma ana cikin yanayi na sanyi, inda ma na so mu tambaya su game da sha'anin karatu ga ma irin ansar da suka bani.
Zuwa makaranta yara? Wani makaranta kuke zuwa? Dukan kuwa wannan kamfanin kuke? Me sunanka? Ahmed Amadu. Ina babanka?
Babana.
An kashe shi aljeji? Aya, sannu ko? Yawwa, ke fa? Me sunanki?
Hadiza
Amadu. Okay, kina zuwa makaranta? Baban ki yana ya?
Baba ne giwa bara.
Kana giwa bara?
Eh.
Shekara ki nawa?
Shekara na. Shekara na.
Kai fa kana zuwa makaranta?
Me ne ma?
Eh, me shekara ka nawa?
Shekara na.
Ina mamanka?
Mamana tana Kamaru.
To, kai kadai na nan ko kai da mamanka?
Ah, mu da
duk wani
tare da mamanka. Kai da wai? Mu da duk
wani. Mafi yawan waɗannan yara dai ba sa tattare da iyayensu, yayin da wasu daga cikin su suka kasance barayu, wasu kuma ba san ma inda iyayensu suke ba, sai dai a ce da su iyayensu na can ko kuma suna nan, haka kuma suke ci gaba da tafiya ba tare da sanin makomar waɗannan yara ba. Daga nan kuma muka sake ziyartar ɗaya daga cikin sansanonin ƴan gudun hijiran da ake kira 20 Housing Estate, wanda ya kasance babban sansanin ƴan gudun hijira da ke garin Gozan, da ke da adadin mutane 5,532, amma dukkanin suka kasance ƴan gudun hijira. Na dai so macin karo ne da wata baiwar Allah da ta ce da ni sunanta Amina, kuma tana ɗinkin hula, sai dai wannan matar ba ta ma da ƙafafu, haka dai take ta ja don ci gaba da gudanar da rayuwarta da na ƴaƴanta.
Sanufa?
Sanufa.
Na ga kina ɗinkin hula.
Eh.
Daga naji ka fito?
Rana Basha.
Kina zaman gudun hijira nan tun shekara nawa?
Shekara hudu.
An ki ɗinkin hulan nan a kike yi da shi?
Sayarwa wani makayi ne da shi.
In kika sayar sai ki samu abin da za ki ce kayan miya?
Eh.
Kamar nawa kike sayarwa?
Ko 1,000 haka ko 900 haka.
Kina
da yara nan?
Akwai yara biyu.
Ya sha ni rayuwa take ne mama na?
To ya za shi gudiya.
To menene matsalolin ku nan wanda kuke so a taimaka muku wanda ba kwa samu?
A to ruwa ya kasa kadan fa.
An kasa ruwa ya kasa ko?
Eh ruwa ya kasa kamar ne wannan ban da kafa akwai yana bani wahalar ne mara ruwa.
Eh gaskiya ga shan bai kaman kina ciwo ko?
Eh haka ne.
Eh
to sai
Allah ya taimaka.
Kusan za iya cewa wannan matsalan iri ɗaya ne da ma sansanin ƴan gudun hijira na farko da na biyu. Dukkanin su suna kukawa ne kan karancin ruwan sha. Na dai tadda wasu jankunan ɗiban ruwa fiye da 50 a bakin wani bohol da aka ce ana samar musu ruwa. Sai dai ko da muka isa wancan lokacin babu ma ruwan. Ana dai jiran zamani ne kawai. Wanda da alamu na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da mazauna sansanonin ƴan gudun hijira na garin Kozan ke fuskanta. Mallam Zakariya Abubakar dai shine sakataren ƴan gudun hijira da ke cikin 20 housing camp.
Wannan layinan idan aka bude ruwa kafin wayannan yanzu su gama cika ruwan. Ba ma wayanda suke gidan ba. Wayannan kafin su gama cikawa ma ruwan zai tsaya. Kuma sai gobe
wato kuna fama da matsala
ne gaskiya ba kadan ba kuma kullum a wannan wajen idan bude ruwa da minti 30 zaka ga fada iri inda kai ne zaka ci anan ma zaka gani fada iri don saboda kowa yana so ya samu ko da galan da
to ai dole ruwa
shi rayuwa shine idan matsalan game da ruwa
zaka wata
ai ya kai yanzu haka ya kai kusan wata 2 ko 3
ga mana da mutanen da kuke wannan camp ku mutanen ku
adadin mutanen da muke a wannan camp a yanzu a haka na wannan sati ban doka sabon sati da kuka satin da ya shige muna da mutane 5000 da kuma 532
mun dai isa wannan camp din da sanyin safiya yayin da kuma hunturu ke kadawa na ga yara da dama dai na tawa san guje sai dai na hango wani yaro guda wanda ya kame hannayensa a jikinsa yana kuma rawan dare ba kuma riga a jikinsa duk da irin wannan sanyi da ake zabgawa
Na rigan
ka? Na dore nai wanki.
Kai wanki? To kuma sai ka cire rigan naka? Rigan guda ɗaya ne?
Eh.
Eh, mai sunanka?
Baba Karam.
Kana zuwa makaranta?
Eh.
Sannu, ina babanka fa?
Baba na Boko Haram sun kashe.
Sun kashe? Na marka fa?
Mama na ga tana gida.
Sauran kan nanka fa kuna tare?
Eh.
Ko yayinka ne? Ku nawa ne a gidanku?
Mu hudu ne mu yara.
Irin waɗannan al'amura dai na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ɗan gudun hijira ke fuskanta musamman ma waɗanda ke tsugunni a sansanonin ƴan gudun hijira ke fama da shi wanda kuma ke buƙatar ci gaba da samun tallafin gaggawa na ƙarƙashin irin wannan hali da ƴan gudun hijira ke fama da shi kama da rashin samun isasshen abinci karancin ruwan sha da ma ababen more rayuwa irin na yau da kullum duk da cewa mafi yawan waɗannan mutane ƴan Najeriya ne da kuma suka sace kasancewa ƴan gudun hijira a ƙasarsu ta haihuwa Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon nani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin ya Allah Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa Mutanen karkara da birni wannan hune ya shafa
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. yamma dalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokanan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya